Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Laraba 19 ga watan Mayu a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani jami'in 'yan sanda a jihar Katsina ya tabbatar da cewa wasu 'yan bandiga sun yi garkuwa da wani alƙali a ƙaramar hukumar Safana da ke jihar. Bayan haka za ku ji cewa shugaban ƙasar Niger Muhammad Bazoum ya ƙaddamar da farautar mahandaman dukiyar jama'a a ƙarƙashin wani shiri da ake kira Operation Ba Sani Ba Sabo. To ko me jami'an fafutukar yaƙi da cin hanci ke cewa a kan matakin?
Tun radda aka rantsar da shugaban kasa a cikin jawabin shi ya ce duk wanda ya taba kayan jama'a ko wanda ya shiga cikin irin harkokin taba kayan jama'a wato ya ce ya kuka da kanshi gare mu an fara da kyau abin da muke so ka fara a bari
muna tafa da ƙarin bayani nan gaba sannan kuma za mu kawo muku rahoton mu na musamman da labaran wasanni daga Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Duk da kokarin da bangarorin yanki da na duniya ke yi na samar da tsagaita wuta, ana ci gaba da gwabza tashin hankali tsakanin Isra'ilawa da 'yan gwagwarmayar Falastinawa a zirin Gaza. Har zuwa yau Laraba, inda Isra'ila ke kai hare-hare ta sama a birnin Gaza, yayin da kuma mayakan suke mai da martani ta harba rokoki a kan iyaka. Prime Minister Benjamin Netanyahu ya faɗa wa jami'an diplomasiyyar ƙasashen waje a yau Laraba cewar, muna ƙoƙarin kare kanmu ne da ƙarfi a yayin da yake ƙoƙarin neman goyon baya. Netanyahu ya kuma yi watsi da sukar da ake yi akan harhare na Isra'ila ta sama, yana mai cewa dakarunsa suna iya ƙoƙarinsu na kaucewa kashe fararen hula. Ya ce sojojin Isra'ila suna iya ƙoƙarinsu na aunawa sosai a wajen mayar da martani ga harharen, amma duk da haka ba za su iya kaucewa kisan kan mai uwa da wabi ba. Wani rukunin ƙwararru kan kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa cikin wata sanarwa a jiya Talata cewar hararen ta sararin samaniya da Isra'ila ke kaiwa a yankunan da ke da yawan jama'a a Gaza sun kasance hararen kan mai uwa da wabi a kan fararen hula da ƙaddarorinsu. Ƙwararrun sun kuma zargi mayakan Falastinawa da gangancin harba rokoki cikin Isra'ila, kuma suka ce ayyukan bangarorin biyu na iya kasancewa laifukan yaƙi. Amurka ta ce za ta ba da sabon tallafi ga tsirarin musulman Rohingya a Myanmar, wanda da yawansu suka tsere wa rikici zuwa makwabciyar ƙasa ta Bangladesh ko kuma suka yi gudun hijira. Dubun dubatan 'yan gudun hijira ne suka tsere wa rikici da musgunawa a Myanmar a shekarar 2017. Za a yi amfani da ƙarin tallafin na dala miliyan 155 domin wanzar da gagarumin ƙoƙarin tallafawa 'yan gudun hijirar Rohingya da al'ummomin da ke karɓan baƙuncinsu a Bangladesh da 'yan gudun hijira da ke cikin gida da sauran mutane da abin ya shafa a Burma, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a cikin wata sanarwa da aka raba wa manema labarai. Blinken ya ce tallafinmu zai taimaka wajen biyan bukatun gaggawa na 'yan gudun hijira kusan 900 a Bangladesh waɗanda suka tsere daga mummunan tashin hankali a jihar Rakhine ta Burma, ciki har da mata da ƙananan yara. Ya ƙara da cewar taimakon da Amurka ke bayarwa ga waɗanda rikicin Myanmar ya shafa tun a shekarar 2017 a yanzu ya haura dala biliyan 1.3. Amurka ta amince da bukatar kuɗi na ɗaukar nauyin yanayin da ke kan ƙasashe da suke karɓar baƙuncinsu, musamman ƙasar Bangladesh, inji Blinken. za mu ci gaba da tallafawa dukkan kasashen yankin da ke bada muhimmanci kan kare ƴan gudun hijirar Rohingya. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. India ta bada rahoton samun adadi mafi yawa a duniya na waɗanda suka mutu a rana guda a sanadiyar cutar COVID-19. A yau Laraba, ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta ce mutane 4,529 ne suka mutu a cikin sa'o'i 24, wanda shine karo na farko da ƙasar ta kudancin Asiya ta samu mutuwar mutane sama da 4,500 a rana ɗaya a yayin annobar. India a yanzu tana da adadin mace-mace 283,248 da ke da nasaba da cutar COVID-19, daga cikin mutane fiye da 23.4 da suka kamu da cutar, inda ta zo ta biyu bayan Amurka, wacce ke kan gaba a duniya da adadin mutane da suka mutu 587,219 daga cikin mutum 32.9 da suka kamu da cutar. Yawaitar sabbin kamuwa da cutar a cikin ƙasa mafi yawan jama'a a duniya ya haifar da wani babban bala'i, inda asibitoci suka cika makil tare da kuma ƙarancin iskar oxygen don kula da marasa lafiya, kazalika da samar da wuraren ƙona matattu na wucin gadi. Masana sun yi amana cewar ainihin adadin waɗanda suka mutu ya zarta alƙaluman da hukumomi suka bayyanar, yayin da kiraye-kiraye ke ƙara yawaita na soke wasannin Olympics na Tokyo mai zuwa saboda ƙaruwar kamuwa da cutar COVID-19. Shugaban kwamitin shirya wasannin na Olympics na ƙasa da ƙasa, Thomas Bach, ya bada tabbacin cewar duk wani ɗan wasa da ke cikin gasar zai samu kulawa ta musamman. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov za su gana a yau Laraba a yayin taron majalisar ministoci a kan yankin dusar ƙanƙara ta Arctic a Reykjavik da ke ƙasar Iceland. Wannan ne ganawar ido da ido ta farko a tsakanin manyan jami'an diplomasiyar Amurka da Rasha, kuma ta zo ne a daidai lokacin da dangantaka ta yi tsami a tsakanin ƙasashensu. Ganawar za ta kuma share fagen taron koli da aka shirya gudanarwa a watan gobe tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Rasha Vladimir Putin. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce zaman na yau Laraba zai ba da damar gwada ko za a samu iyacin ma kyakkyawar dangantaka mai inganci da Moscow. A ranar Talata, Blinken ya buƙaci al'ummar duniya da su guji yin amfani da ƙarfin soji a yankin na Arctic, a bayan Amurka ta zargi Rasha da neman jiragen ruwan ƙasashen waje da su nemi izinin wucewa ta yankunan, tare da bawa matuƙa jiragen ruwa na Rasha izinin shiga jiragen, yayin da kuma suke barazana ɗaukan mummunan mataki kan jiragen ruwa da suka ƙi bin ƙa'idojin.
A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a ɓangaren rahotanninmu, da farko za mu fara da batun tsaro. 'Yan bindiga masu satar mutane sun yi garkuwa da wani alkali a ƙaramar hukumar Safana da ke jihar Katsina a arewacin Najeriya. Wani jami'in 'yan sandan jihar ya tabbatarwa wakilin muryar Amurka Sani Sha'ibu Malumfashi da faruwar lamarin. Ga Sani Malumfashi da ƙarin bayani.
A daren jiya ne labari ya fara bazuwa cikin garli cewa an sace alkali Hussein Sama'ila na kotun shari'a da ke ɓauren zakka a yankin ƙaramar hukumar mulki ta Safana a jihar Katsina. Na kuma tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa don jin cikakken bayani.
Labai, wannan labari shin yaya al'amarin yake?
To, mun samu labarin cewa shi wannan alkali ya je wannan gari na ɓauren zakka, kuma aka ce barayin daji sun shigo sun yi harba-harba a sama, kuma suka shiga wannan harabar kotu suka dauke shi. Shi kadai ba su taba kowa ba, shi kadai suka dauka suka yi cikin daji da shi. To abin da nake so na farko mu fahimta shine, yanzu dai nan can da ake yi ita wannan kotu, saboda yanayi na tsaro, ma'aikatar shari'a ma ta dauke ta daga wannan gari na Bauren Zakka, saboda yayi kusa da dajin wannan Rugu. Saboda haka an maida ita wannan kotu ta koma cikin garin Safana. Sannan na biyu, ma'aikatar shari'a kowa ya sani cewa suna yajin aiki, wannan jishin din nan suna yajin aiki. To muna ta mamaki da shin me ya kai shi wannan alkali a zuwa wannan kotu. Sannan ya je wannan wuri, ko da ashe akwai wani abu da zai yi a wannan wuri, ko da na gashin kansa ne, saboda matsayin da yake da shi, ya kamata a ce ya sanar da hukumar 'yan sanda, mu ba shi tsaro domin ya je ya gudanar da duk aikin da zai gudana a wannan wuri. Amma kuma abin mamaki shi ne ba sanar da mu ba.
Shi wannan alkali da aka sace shi da wani lokaci ne?
Daya ne da misalin karfe 3 na yamma.
Ya shiga wuri ne da kaman abin hawan shi, kuma me matsayin shi? High Court Judge ne koko?
Shari'a Court Judge, sunan shi Husaini Sawaila. Kotun an riga an dauke ta wata kimanin wata uku da ya wuce, saboda dalilai na tsaro aka maida ita cikin garin Safana. Wata uku da suka wuce aka dauke kotun daga wannan Bauren Zakka din.
Akwai wasu ne a cikin harabar wurin duk da cewa ba aikin koko ne?
Aka faɗa da mutane a wurin cikin harabar, amma ba su dauki kowa ba sai shi.
To yanzu ya ake ciki kun kai
dan da nan mai girma kwamishina ya sanda ya bada umarnin cewa lallai a duk yanda za a yi a samo bawan Allah nan a je a nemo shi. Saboda haka yanzu muna can fafutuka, muna iya bakin kokarinmu domin mu ga cewa mun kwato shi a hannun waɗannan barayi.
Ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar Katsina kenan, Isma'il Gambo Isa. Kotun dai na Bauren Zakka yana bayan garin Safana ne, kusa da mugun dajin nan da ake ce madajin Runhu, inda 'yan bindiga da sauran mahara nan suke da daba-daba masu yawa a wurin. Sani Shaibu Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Madalla a gaida Sani Shaibu Malumfashi da wannan rahoton. Shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum ya kaddamar da farautar mahandaman dukiyar jama'a a ƙarƙashin wani shiri da ake kira Operation Ba Sani Ba Sabo, inda tuni bincike ya ritsa da wani babban jami'i a fadar shugaban ƙasa saboda zarginsa da ciwaciwar miliyoyin sefa, matakin da jami'an fafutukar yaƙi da cin hanci ke cewa ya yi daidai. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Yaƙi da cin hanci na kan gaba a jerin alƙawuran da Muhammad Bazoum ya ɗauka a yayin da yake yaƙin neman zaɓe a watan Disamban 2020. Haka kuma ya nanata wannan aniya a jawabinsa na rantsuwar kama aiki a ranar 2 ga watan Afrilun da ya gabata, bayan bayyana shi a matsayin sabon zaɓaɓɓen shugaban ƙasa. Mafari kenan shugaban ya kaddamar da shirin Operation Ba Sani Ba Sabo domin tsaftace harkoki a ma'aikatan gwamnati, inda cin hanci da handama suka yi katutu. Matakin da shugaban reshen kungiyar Transparency International Maman Wada ya ce suna goyon bayansa.
Tun radda aka rantsar da shugaban ƙasa, a cikin jawabin shi ya ce duk wanda ya taɓa kayan jama'a ko wanda ya shiga cikin irin harkokin taɓa kayan jama'a, wato ya ce ya kuka da kanshi. Gare mu an fara da kyau, abin da muke so ka a fara a bari.
A yanzu haka ɗaya daga cikin daraktocin gudanar da al'amura a fadar shugaban ƙasa Ibrahim Ahmadu Musa ya bakunci gidan Yalin Sayi a ci gaba da binciken da sufetocin gwamnati suka kaddamar kan badakalar ɗaruruwan miliyoyin sefa da ake zargin an ciro ta bayan fage daga asusun betulmalin ƙasa da sunan fadar shugaban ƙasa a shekarar 2020. Wannan almundahana na daga cikin jerin ayyukan asha da hukumar Halsiya ta ce ta gano a can baya, sai dai ɗaukan matakan hukunci ya faskara. Dalili kenan malaman Manwada ke cewa lokaci ya yi da za a kakkaɓe ƙurar dukkan wasu takardun zargin wawurar dukiyar ƙasa.
Alisiya tana aiki, inspection suna aiki, akwai Liniver tana aiki, ai doshe da yawa ake samu inda ake zuwa a yi kama za a gyarawa dan sabida wannan ali dinmu ne ko wani dan jam'iyyarmu ne, a'a, wato ana ɗarar da a nemo su a kai su gaban koti. Duk waɗannan takardun da su je gaban kotu ba kamata ya yi a sake bincike a kai su gaban kotu.
A washegarin shigarsa ofis, Bazum Muhammad ya gana da shugabannin hukumar yaƙi da cin hanci ta Halsiya, abinda ya ba su damar gabatar da koke a game da tsaikon da ake fuskanta wajen isar da rahotannin hukumar zuwa mashara'anta. Mafari kenan shugaban ƙasa ya umarci ministan shari'a ya ɗauki matakin warware wannan ƙulli a ƙarƙashin shirin operation ba sani ba sabo. Jami'in fafutuka Abdullahi Idi na mai shawartar shugaban ƙasa.
Muna fata Bazum zai ta daukar ta da kanshi dan ayyaki peaceabilillah ba sani ba sabo bisa wannan fannin. In aka yaki bisa cin hanci da wasosan kudin ƙasa ba sai mun je mun yi bara ba. Kudin yana nan ƙasa.
A jawabinsa na karɓar ragamar shugabancin ƙasa, Muhammad Bazum ya lashi takobin hukunta mahandama dukiyar jama'a, sannan ya kuduri aniyar yaƙi da cin hanci ba sani ba sabo. Yana mai cewa fakewa da kowane irin dalili ba zai kubutar da waɗanda aka kama da aikata irin wannan laifi ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman akan sana'o'in mata daga jihar Oyo.
Sana'ar abinci tana ɗaya daga cikin sana'o'in da mata suka dogara da ita a faɗin jihohin Najeriya. Akan haka ni tattauna da wasu masu sana'ar abinci a Ibadan.
Temi tokpe.
Menene sana'a?
Wanke. Shikafa. Taliya bread.
Akwai nama da kifi?
Akwai.
Akwai kwai?
Akwai.
Nawa ne kwanon shinkafa?
150, 200.
Nawa ne nama?
Naira 100.
Mutane suna saya?
Ora, die die kadan kadan.
Ba kasuwa sosai?
Babu.
Me yasa babu kasuwa?
Nkan ti won ju ni.
Sai da kina sai da abinci?
O ti pe there 5 years.
Shekara biyar. Me yasa kike sai da abinci?
Tori ka le jeun ni.
Abu da kina son kici abinci? Da kina son danke sai da abinci?
Ko sai ni to fa ko me she wala asare.
Menene sana'an ki?
Shinkafa da wake.
Da kina sai da shinkafa da wake? Wace irin shinkafa kike sai su a Najeriya ko ko ta waje?
Ta waje.
To me yasa ba ki sai da ta Najeriya?
Da yayi tsada ne.
Ah, ta waje ta fi arha ga ta Najeriya. Me kawo tsada?
To saboda ana faɗa cewa shi ya fi dan sauki, yana da bari ƙasa, kuma wancan kuma ba sai an cire an rage shi ba sai da wanke a zuba wuta ne.
Mutane suna sayan shinkafa sosai?
Suna sai, amma tun da ya yi tsada yanzu nan mutane ba su cika sai sosai ba.
Da fa shinkafa kike saida ko?
Da fa kike saida ba.
Shinkafa kawai kike saida?
Da wake da burodi.
To ya kasuwan shinkafa da wake da burodi ke tafiya a shagon ku?
Sai a hankali.
In kasuwa ba ta tafiya sosai?
Ba ta tafiya sosai ba gaskiya, don wani zai ce shi da dai ci shinkafa 200 ga ya dauki naira 100 ya ja sai ko burodi ya ci ya daura ciki.
Ai ni kina sai da kamar buhu nawa na shinkafa idan ki dafa?
Ko kongobi ma ba mu saidawa a wuni.
Ko kongobi?
Wallahi.
Ba mutane ne?
Akwai mutane muna ya yi tsada ne. Yanzu ma kongobi ma ina nan wa cikin kula ya rage.
Tun wannan lokaci ki dafa shi da safe ne ko da rana?
Da safe muka dafa.
Yanzu ya za ku yi da sauran shinkafa da ta rage?
To sai mun Allah ne.
Yanzu wannan sana'a ta ki ta shinkafa tana biya miki bukata?
To ana dai ci ana koshi da yara sai biya bukatar nan dai kan dai bai ba sai dai a ci dai a koshi da yara.
To ya baton ki sutura ki tufafi ki wa yara tufafi a cikin wannan sana'a ta shinkafa?
To wannan sai ga wurin Allah, don dai da ton wannan abincin ne dai kan dai ba samu sai da ne ake samu, amma yanzu komai ya tsada. Ko man gida ma yanzu 700 ne.
Ata fa da tumatur.
To yanzu kuma ata ma ko ka sai na 2000 zai shinka kwana biyu ba.
To tumatur ba?
Duka yayi tsada. Wallahi tumatur yanzu ma ba ma na 1000 ba, daga 2000-3000 ma za ka sai karami kenan, kuma cikin roba bokiti karami ne shi muke saidawa.
Wannan sana'ar shinkafa ke taba zuwa wata jiha in banda nan jihar Oyo Ibadan ki yi ta?
Na yi ta Abuja dai.
Da ina kuma?
Na yi ta kuma a Masaka.
Duk dai a Abuja ne?
Duk dai a nan jihar Abuja dai.
To me yasa ki bar Abuja ki dawo nan Ibadan kina sai da shinkafa?
Saboda na zo da tun mutane na ne.
A nan gida Ibadan? To idan ki kwatanta daga can Abuja da nan kuma Ibadan, ina aka fi sayan shinkafa?
Can Abuja dan fi san shinkafa.
Ba ki ganin ina aka fi samu ya kamata mutum ya zauna wurin?
Haka ne. Amma dai tun da yanzu komai ya tsada nan ma, duk ma can din ma haka shi ma zai yi. Din dai na tambaya ma tun ma kasance ma an ce ma gara da nan ma.
A lokacin da kike sai da shinkafa a can Abuja da nan Ibadan, ko akwai wani abin da ya taɓa baki haushi?
Akwai mana.
To mina na.
Ba a rasa ba. Wani ga wurin ba da kuɗi, wani kuma ga wurin zuba abinci.
Amma kina ganin baki dan kwange hannu wurin zuba shinkafa, ki dan tada ita, ki dan zuba ta dan yi tsoro
ana dan zuba mana saboda wani bi ka kyauta ma customer wani bi kuma in ka ga yanda yake ka siye baka samu komai baka dan rage hannu
to baki ga na rage hannun na sa customer shi ma ya dan tunzura
to dole ne zai wannan amma to da tun da abubban da ai tsadan ne ai Mrs. Muramake
menene sana'anki
isa amala
to amala kike sai da
eh
akwai gwagiri a amalan nan
akwai miya wake akwai miya yoyo akwai miya taushe miya kubewa
to kina jin hausa sosai
kadan kadan
to idan hausa sun zo kike da su ki ga musu su zo su sai abinci me zaki ga musu
muna yi magana da da hausa
kice musu me
akwai abinci wani ne kana so da yake ko fere
ke san kudi naira 100 naira 200
da sauransu mun san magana kudi
no kike auna kwano amala bakin amala
tele tele naira 50 yanzu naira 100 kere mini dai da yawa
kamar mutum zai ci guda nawa
ko mutum kana so abinci sosai ya ci guda 5 guda 6
to faran amala fa faran amala
fari da beke
to wani ya fi tsada
duk guda ne yanzu
da an ce bakin amala ya fi faran amala
to fari ne ya fi kadan da beke
gare ku mutane Ibadan
akan
kamar a wani mutum nawa yake ci abinci a shagon ki
tele tele amun ya manjan dada
amma kamar mutum nawa
ba su da yawa
to me yasa mutane ba su zuwa cin abinci sosai yanzu
saboda ba kudi in muna so abinci amma ba kudi
to akwai wanda ya taba cin abincin ki bai biya ba
ya yawa
mutane ya yawa
wallahi
maza ko mata
mata da de miji
dan mutum ya ci abincin ki bai biya ba me zaki ga mishi
ba tamani tori Allah tori annabi
ki miki don Allah da annabi ya hankuri ko da ya ga miki haka nan zaki hankuri
dole ni san ya hankuri sunana Maryam
dan Maryam menene aikin ki nan Ibadan
abinci nake sayarwa
ke da kira sai da abinci
karkalla na fi shekara 10 na sai da abinci
to bayan nan Ibadan a wace jihohin Najeriya ki taba sai da abinci
a nan Ibadan kawai na taba sai da abinci sai shagamu
to me baki sha'awar wannan sana'a ta abinci
to sanan abinci albarka ne Allah ya sa mu saka mata to amma yanzu abin da ya dan kawo aka shi komai yayi tsada
kina nuhin kamar mi da mi kenan
shinkafa yayi tsada ba ma abin da bai tsada ba yanzu nan yanzu muna cikin tsadan rayuwa komai da komai gaskiya yayi tsada
kamar irin tumatur da tattasai da albasa
duka ba me dan sauki dama dai albasan tukun nan
kamar kwandon tumatur karami ya kai nawa
to kwandon tumatur bai sai a guri guda ba wani zubi 20 wani zubi 12 wani zubi 25 wani zubi 56
kina nuhin dubu kenan koko naira
dubu haka nan yake
to yaya kwandon tattasan
ma mukan samu 5,000 akwai lokacin da muke saya 15,000 ma ba yanda baya kama
to albasa fa
to kwanan nan gaskiya ban san yanda buhun albasa yake ba saboda daga arewa aka tuturo mu
to ana ciniki sosai
to ciniki dai sai dai mu gode wa Allah amma ba kaman da ba gaskiya saboda komai ya tsada
ko mutane don sun tafi gida sallah ne
kai ko mutane ba su tafi gida sallah ba wani ma sai yini bai samu 200 ba balle zai ci abinci
kina nufin rashin kuɗi ne ya kawo wannan
rashin kuɗi ne ba kuɗi a kasa gwamnati ta tallafa mana
to yanzu kamar Amini kina dafa kwano nan na shinkafa
to duk abin da Allah ya sauka dafawa ake wani zubi za ya dafa 20 ko 30 ran da ya kama 5 ayi tunda dai ai ban na abinci ba bata da dadi
to idan aka yi dushi na karewa
to Allah na sayarwa wani zubi kuma ba zai kare ba dan ba kullun ake kwana gado ba
to ya kuke fama da kwastomomi masu zuwa sayan abinci
wani nan da ribin shi ya ga ma magana yanda ya ga dama wani kuma ya ci ya ki biya
ka ba san abinci shagon ki ba biya ba
a shi ya fi ma yawa
to ya kike da waɗannan da ke ci abinci ba su biya
ya zan yi mutum ya riga ya gama cin abinci ai ya gama da kai sai dai ka ban mai shi da Allah ko kuma indai mai ci bai mai shi bai ci nama ba nakan yafi amma mutum ya ci nama gaskiya ba na yafiya
ka samu waɗanda ke ci da nama su ki biya ko
ana samu akwai wani kwanakin da yazo ya ce a zuba mai shinkafa da farfesu da naman kaza da aka gama hadawa sai ce ga motar shi can da ya ce ga motar shi can sai na ce wa kan dai na ce ni ban yadda da wannan mutumin ba ka bi shi da ya ga dai bin ya yawa sai ajiye abincin sai ya sheka da gudu
sunana Hajara ina sai da abinci a trailer park gare jakeli ina sai da tuwo shinkafa semo jollof
yadda dai kina wannan sana'a
ya kalla yanzu kai shekara 11 yanzu ina sai da abinci
a ina ki fara sana'ar abinci
mun fara sana'ar abinci ne da gana san ojo a cikin Ibadan sabo muka fara sai da abinci amma ka taso muka zuwa keli trailer park muke sai da abinci wajen
to ya sana'a ke tafiya
to sana'a dai ba cewa kuma alhamdulillah dai za ci saboda abubuwa yayi tsada ba abin da bai da tsada yanzu nan tumatur ne shinkafa ne komai da komai ba abin da dai bai da tsada yanzu nan hatta take ya magi ba abin da bai da tsada
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
a Alƙalin wasa tsakanin House of Hope da Elmina Sharks a Premier League din Ghana Maxwell Kofi Owusu ya je har ƙasa da gwiwowinsa yana mai roƙo dangane da mugunyar rawa da ya taka a wannan karawa tsakanin Haas da Elmina Sharks. Hukuncinsa na bayar da penalty bayan da ɗan wasan baya na Sharks ya hana ƙwallo shiga raga da kafaɗarsa ya jawo rigingimu tsakanin 'yan wasa ɗin da kuma jami'ai na club na Elmina. Sake gwada bidiyon wasan ya tabbatar da lallai alƙalin ya kuskure wurin bayar da penalty. Sai gashi kuma ana kukantar gaɗe sai ga takaraya domin a lokacin da Isaac Danko ya hakikanta cewar ba penalty ne ba sai alƙalin wasan yayi farab ya nuna masa jan kati kenan ya sallame shi. Duk waɗannan ra'ayoyi na alƙalin wasan suka tattaru suka taimakawa Haas ta yi nasara da cibiyu da nema a wannan karawa abinda ya kai ta matsayi na biyu na ligin ɗin Ghana. Mai koyar da Legon Cities wasa Bashir Hayford ya shiga tsakan mai wuya yayin da clubin ɗinsa ta sha kashi a hannun Wafa a ranar Asabar a Premier League ɗin Ghana. Coach Bashir Hayford ya amince cewar lallai yana cikin damuwa ainihin bayan shan kashinsu a hannun Wafa. Damuwa ne inda muke a yanzu a kan teburi da kuma yadda za mu farfaɗo mu yi sama saboda kasancewa a matsayi na 13, 14 ko 15 ba wurinmu ba ne. Duk wanda ke jin Legon Cities zai saran ganin mu a matsayi na biyu, na uku ko na hudu. Shi yasa na damu game da sakamakon wasan yau, inji Bashir Hayford. Babban mai koyar da Liberty Professionals wasa Celeste ya yi imani club ɗinsa za ta iya kaucewa tsunduma cikin waɗanda za a yi waje da su a Premier League ɗin Ghana. Tata wadda sau biyu yana riƙe Liberty a 1996 zuwa 2001 da 2009 zuwa 2010. Shugaban clubin Felix Anson ya nemi taimakonsa ya ce ta clubin daga hali da take ciki. Tata ya ce hannu biyu muka karɓi wannan tayi har gashi da Scientific Soccer Lads sun yi kunnin doki ɗaya da ɗaya da Asante Kotoko a Saga Coffee Park a wasan mako na 25 a ranar Lahadi. Liberty ta shiga gaba a farko rabin lokaci ta kan tsohon ɗan wasan baya na Asante Kotoko Evans Osu kan Ismail Ganiyu ya rama wa Occupying Warriors. Tsohon babban mai koyarwa na ƙasar Saliyo ya jinjina wa clubin guda biyu yana mai faɗan cewar sakamakon wasan ya dace da irin wasan da aka yi. Captain ɗin kuma sai Asante Kotoko Emmanuel Jemfu ya faɗa da kwandilansa da watanni 15 inda zai samu biya na kuɗi da ya kai CD 67,500. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwanul Lamak ta raba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Duk da kokarin da bangarorin yanki da na duniya suke yi na samar da tsagaita wuta, ana ci gaba da gwabza tashin hankali tsakanin Isra'ila da 'yan gwagwarmayar Falastinawa a zirin Gaza har a yau Laraba, inda Isra'ila ke kai hare-hare ta sama a zirin Gaza, yayin da su kuma mayakan suke mai da martani ta harba rokoki a kan iyaka. Amurka ta ce za ta ba da sabon tallafi ga tsirarin musulmai 'yan Rohingya a Myanmar, waɗanda da yawansu suka tsere wa rikici zuwa makwabciyar ƙasa Bangladesh ko kuma suka yi gudun hijira. Dubun dubatan 'yan gudun hijira ne suka tsere wa rikici da musgunawa a Myanmar a shekarar 2017. Kana an ji cewar India ta ba da rahoton samun adadi mafi yawa a duniya na waɗanda suka mutu a rana guda da suka kamu da annobar COVID-19. Ko a yau Laraba, ma'aikatar lafiyar ƙasar ta ce mutane sama da 4,529 ne suka mutu cikin sa'o'i 24.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.